Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nuwan da kuma Dalol FM, ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmusi Garba ne da Sarfilo Hashin Gumul da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Juma'a 14 ga watan Yuni. To, kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran.
Jikokin 'yan majalisun Amurka na buƙatar ɗan shugaba Donald Trump na farko ya gurbana gabansu domin ba da bahasi kan ganawar da ya yi da wata lauyar Rasha. Shugaban Amurka Donald Trump shine babban bako a bikin cika shekaru 100 da Amurka ta shiga yakin duniya. A yau Juma'a, 'yan sanda a birnin London suka ce sun kama wani matashi da ke alaka da har-haren da ake kaiwa da ruwan sinadari mai guba.
To, kanin labaran kenan. 'Yan Najeriya mazauna kasashen waje sun fara bayyana ra'ayoyinsu game da kiraye-kirayen a raba Najeriya ko a sake fasalinta.
Kuma ko da an kyale su ma sun tafi, kana nufin kabilar Ibo za su iya zama a junansu ne su ya su? Abin ba zai yiwu ba.
Ina tabbatar ma masu sauraron mu, su Ibo din da suke nan ƙasar Amerika ko ma ina suke a duniya, ba wanda zai dau ɗansa ya tura ya ce ya je ya wani yakin Biafra, ba za su yi ba.
Za kuma a ji cewa wata kungiya ta kudir aniyar sa ido kan take-taken ISIS ta kafafen sada zumunci. Za kuma a ji cewa wata kotu a Jamhuriyar Nijar ta yi watsi da karar kungiyar malamai da ta shigar kan jarabawar da aka ce kowannensu zai yi. Kamar kowace ranar Juma'a, Mamun Lalo na tafa da shirin duniyar Amurka. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jigogin 'yan majalisun Amurka masu bincike kan katsalan dandan da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 na buƙatar ɗan shugaba Donald Trump na farko ya gurfana gabansu domin ba da bahasi kan ganawar da ya cikin watan Yuni da wata lauyar Rasha da aka yi tunanin tana bayanan da za su iya ɓata mutuncin abokiyar takarar mahaifinsa Hillary Clinton. A jiya Alhamis ne shugabar marasa rinjaye a majalisar dattawa Nancy Pelosi ta rubuta a shafin Twitter cewa bayanin da aka bada cewa kwamitin kamfen ɗin shugaban ƙasa Donald Trump ya yi ƙoƙarin haɗa kai da Rasha wani abin takaici ne. Ko bayan babban ɗan Donald Trump, shi ma sarkinsa Jared Kushner, ana kyautata tsammanin zai gurfana gaban majalisa. Haka kuma 'yan majalisu na jam'iyyar Democrat na bukata a janye izinin tantance tsaro da Kushner da kuma babban mai baiwa shugaban shawara yake da su. Su kansu 'yan majalisun jam'iyyar Republic sun faɗi cewa zai kasance abin alkhairi ga shugaban ƙasa ya janye 'ya'yansa daga harkokin gwamnati, ciki har da Kushner wanda ke auren 'yar shugaba Trump ta farko, wato Ivanka.
A jiya Alhamis ne sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya bar ƙasar Qatar ba tare da cimma burinsa na amfani da hanyoyin diplomasiya ba wajen kawo ƙarshen takun sakar da ke tsakanin ƙasar da wasu ƙasashen Laraba hudu. Tillerson dai ya ƙi ansa tambayoyi game da kammala wato ganawarsa ta ƙarshe da sarkin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Sai dai kafin ya bar ƙasar ya kamo hanyar zuwa Washington, ɗan uwan sarkin Sheikh Muhammad bin Hamad ya faɗa wa Tillerson cewa da fatan za mu sake ganin ka a wani yanayi mafi muhimmanci. Tillerson dai ya gana da shugabannin Qatar ne bayan da ya kwashe ranar Laraba yana ganawa da jami'an ƙasashen Saudiya da Kuwait a ƙoƙarin wato kashe wutar rikicin da ke tsakanin ƙasashen da Qatar. Ya sami damar cimma yarjejeniyar da Qatar ta ƙarfafa yaƙi da ta'addanci, amma ƙasashen Saudiya da Masar da Bahrain da haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun ce hakan bai isa ba, suka ci gaba da neman Qatar da ta amince da jerin buƙatunsu guda 13. Qatar dai ta yi watsi da jerin buƙatun nasu, tana mai cewa hakan zai yi barazana ga ɗaucinta. Daga cikin batun har da neman Qatar ta rufe tashar talabijin ta Al Jazeera da kuma yanke hulɗa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda kamar ƙungiyar Muslim Brotherhood da kuma sassauta mu'amalarta da ƙasar Iran ta kuma kori sojojin Turkiya daga kasar.
To ana shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump shine babban bako a bikin cika shekaru 100 da Amurka ta shiga yakin duniya, inda sojojin Faransa suka gudanar da shagulgulan da suka hada da kada-kada da wasanni da jiragen saman yaki masu shawagi a sararin samaniya. Bikin da ya kwashi sama da sa'o'i biyu ana gudanar da shi. Tutocin Amurka da na Faransa sun yi ta kadawa a zagayen sanannen dandalin nan na Champs-Élysées, inda dakarun Amurka suka yi maci tare da dubban dakarun Faransa dauke da kayayyakin yaki irin su tankoki da makamai masu linzami. Sama da 'yan sanda 300,000 ne suka mamaye wajen bikin domin samar da tsaro da daƙile yiwuwar harin ta'addanci. Wannan biki da aka gudanar a Faransa ya zo ne a shekara guda bayan da wata babbar mota ta kai hari ta kashe mutane 86 a birnin Nice, harin da kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai shi. Da suke sallama a yau Juma'a, shugaba Trump da shugaba Emmanuel Macron da matarsa Brigitte sun yi tafiya tare kafin Macron ya jinjina hannun Trump na wasu 'yan dakoki, wanda hakan ya zama wata al'ada ga shugabannin biyu.
Wani alkalin Amurka ya yi kira ga hukumomi da su rinka amfani da basira da hankali wajen aiwatar da manufofinsu. Alkalin yana wannan kira ne lokacin da yake ƙara yawan jerin mutanen da ya kamata a rinka baiwa damar ziyartar 'yan uwansu da ke Amurka daga ƙasashe 6 da yawancinsu musulmi ne, waɗanda gwamnatin shugaba Donald Trump ke ƙoƙarin hanawa 'yan ƙasashensu zuwa Amurka. Cikin dokar da Trump ya samar, an haramtawa wasu jinsin mutane da 'yan uwansu ziyartar Amurka saboda wasu dalilai na tsaro. Amurka dai ta saka wannan doka ne kan mutanen da suka fito daga ƙasashen Iran da Libya da Somalia da Sudan da Syria da kuma Yemen. A jiya Alhamis ne alkalin kotun da ke birnin Honolulu, Derek Watson, ya umarci gwamnatin Amurka da ta da kada ta yi amfani da dokar wajen hana wasu mutane zuwa Amurka, musamman da suke da 'yan uwa a nan ƙasar, saboda dalilai na tsaro. To, labaran duniya aka saurara daga sashin Hausa na Muryar Amurka. To, bari mu yada zangon a nan Amurka, inda muka share fagen jin ra'ayin 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje, inda kuma za mu fara ne da wasu 'yan arewa. Da farko, mun tuntuɓi wani mai sharhi kan al'amarin yau da kullun a nan Amurka mai suna Dr. Sufyan Ali Mai Biyar, wanda ya ce:
To, ni ra'ayina shi ne ban ga dalilin raba Najeriya a yanzu ba, halin da ake ciki. Kuma ko da a ce Najeriya ba ma cikin rigingimu na harkar tattalin arziki da sauransu, bai kamata a fara maganar raba ƙasa ba. Najeriya, Allah ya halicce mu jinsi-jinsi da kuma ƙabilu daban-daban. Kuma yadda muka shekaru da dama yau muna zaune tare, an zauna lafiya da daɗi ba daɗi ya fi ana tare da a ce ba a tare.
To, tunda baka son a raba ƙasar, me ra'ayinka game da matakan da ya kamata a ɗauka don kawo ƙarshen wannan cece-kucen da ake yi?
To, ya kamata gwamnatin tarayya ta ɗau tsauran mataki, musamman ga waɗanda suke shiga kafafen yaɗa labarai suke maganganu na ɓatanci ga wasu yankuna na ƙasar nan. Kaga irin shi wannan Kanu ɗin nan, kaga yaro ne ƙarami wanda bai ma sanya aka gina ƙasar ba, kuma ya ƙasar ma ta taso. So bai kamata a ce an ƙare shi yana shiga rediyo yana maganganu akan wani yanki na Biafra da sauransu. Biafran nan an daɗe ana maganar ta, kuma sun ga cewa abin ba zai yiwu ba. Kuma ko da an ƙyale su ma sun tafi, kana nufin ƙabilar Ibo za su iya zama a junansu ne su ya su? Abin ba zai yiwu ba. So ƙarshe dai za a zo a yi ta fama ne ana rigima, kuma Najeriya dai tunda in aka ce an fitar da su daga nan babu wata ƙasa da suka fi kusanci da ita ba mu ba. Misali, to mu ɗin ne dai za su jawo babban matsala, to bara ma suna cikinmu ana tare ɗin za a iya danne su a tsawatar ga yadda za a daidaita al'amura. So ya kamata shi wannan ɗau mataki mai tsauri, ko dai na hukuntar da shi, ko kuma dai na samun masu wata hanya ta maslaha wanda za su daina waɗannan maganganu.
To, daga ɓangaren arewaci shawara za ka ba da matasan da ke cewa a raba ɗin?
To, matasan arewa maganganun da suka yi sun yi daidai, musamman maganganu da suka yi kan batun cewa suna so ƴan gibo su koma yankinsu da sauransu. In ka lura har zukasa aka yi, waɗannan maganganu na rashin kunya da ake yi shekaru da dama arewa ba su taɓa tanka ba. So, matasan nan suka ga lokaci ya yi da ya kamata a fito a yi magana domin a tsawatar a samar da maslaha. Saboda haka ni ina ganin cewa ba su yi laifi ba illa iyaka a nuna musu cewa akwai hanyoyi da ake bi na maslaha ba wai yadda suka ɗauko abin da zafi-zafi ba. Ka san ita ƙasa tana zaune a dunkule ya fi a ce ta rarrabu. Akwai ƙasashen da yanzu suka ɗauko maganar rabuwar. Kaga ai in ka lura duk yaƙi suke ta yi. Ana ta rigingimu da faɗa nan hiya da to mu kuma Najeriya kaga muna cikin dama matsala. Ta tattalin arziki duk da dai shugaba Muhammadu Buhari alhamdulillah Allah yana karbar addu'ar ƴan Najeriya kuma gashi nan yana ƙara samun lafiya kullum alhamdulillah nan ba da dadewa ba zai dawo gida ya ci gaba da gudanar da ayyuka yadda ya dauko so kwarai yana ba da himma da kwazo wajen ganin cewa martaban Najeriya da tattalin arzikin mu ya dawo da yanzu ka lura muna cikin kasashe 25 masu karfin tattalin arziki a duniya wanda da muna wajen na 60 da wani abu daga hawan sa yanzu kaga irin himma hibbar da yayi da himma sa da aka samu ina ga cewa abubuwan za su ƙara inganta kuma talaka na ƙasa zai ƙara gani a ƙasa.
To da ike ita rayuwa ta gaji ba ni gishiri in baka manda shin kana ganin me ya kamata bangaren arewa ya sallamar sannan kuma me ya kamata bangaren kudu shi ma ya sallamar don a zama ƙasa ɗaya dunƙule?
To mutanen kudu da farko ya kamata su fahimci cewa Najeriya dama ƙasa ce dunƙulalliya. Ko da turawa suka zo sun same mu tare muke zaune kuma aka yi ta shiya-shiya daga baya aka dawo aka haɗe aka dunkule. To ina ga cewa ganin cancantar a haɗe a dunkule tun wancan lokaci shi yasa ake zaune a wannan ƙasa guda ɗaya. Sannan ya kamata su sauka daga wancan ra'ayi da suke kai na cewa lalle sai sun wani yanki sun balle sun tafi nasu wuri. Sannan mutanen mu na arewa kuma su ƙara himma su ƙara kwazo da dakewa musamman bangaren harkar kasuwancin mu.
Dr. Sufyan Alimai biyar kenan ra'ayinsa game da batun raba Najeriya ko kuma a sake fasalinta. To har yanzu dai kan wannan batun shi ma Malam Garba Suleiman Krako da ke birnin Boston ya ce a.
Wato wannan ce kuce da ake yi a kan raba Najeriya ko kuma musu ƙabilar Ibo da suke neman su balle a basu ƙasarsu ta Biafra. To a ra'ayina a nan wato akwai abu biyu. Na farko dai daga dattawanmu na arewa da su dattawansu na Nyamure wato Ibo, ƙabilar Ibo da matasanmu na arewa da su matasansu na ƙabilar Ibo. Wato ai duk wanda ya ce kule to ka ce mishi cas. In ya ce maka kulen nan ta hanyar laluma ne da arziki bai shi ta haka. In ya bi ka ta tsiya, bi shi ta tsiyar, ni a ra'ayina fa, wallahi, tallahi, yau, Ibo, idan suka ce sun bar arewa sun koma ƙasarsu, mu ba mu da asara, su suke da asara. Su sun san haka, kuma mu abin da yake damunmu ma a nan a Amerika. Wallahi, tallahi, ina tabbatar muku masu saurare. Duk wani ba yamurin da ke ƙasar nan a nan a Amerika, kashi-kashi wajen 70 daga cikin ɗarinsu. Suna goyon bayan waɗannan matasa ƙabilar Ibo da suke cewa a raba wannan ƙasa. Mu ɗin abin yana ci mana tuwo da ƙwarya idan muka san be su mu ji ra'ayinsu kowa yana da ra'ayin a basu wannan Biafra.
To Alhaji Garba kwanaki da wani ɗaya daga cikin masu fafutukar araba ɗin ya zo shi nan ƙasar ya tara ƴan ƙabilar Ibo ban sani ba ko kaga shi wannan bidiyon ya tara su ya musu bayani game da araba ƙasar suka fito suna zagin shi shin ya zaka ce akasarin suna goyon bayan sun zo suna ta zagin shi suna cewa ba su san araba
madalla. To abinda muka gani a nan a jahar mu abinda muke gani kenan a nan jahar Boston Massachusetts duk kalubun su idan muka dan tuntube su mu ji ra'ayinsu wallahi goyon bayan ƴan uwan suke kuma wannan waɗannan da suka ga sun yi wannan maganan. Ni ba na yadda ne abin a zuciyarsa yake ba. Ai ga tambaya ma da suka mishi. Yanzu kai da ka taho daga Najeriya ka zo nan, ka zo da passport ɗin Biafra ne, ka manta sun mai wannan tambaya.
Ƙwarai kuwa.
To, suka ce in dai har kana jin wai ku din nan kun shirye kuna neman Biafra to me kuka tanada na abada Biafra me kuka tanada ka zo da passport din Najeriya ka ce kai baka san Najeriya duk su mai wannan tambayoyi
amma sun nuna mai hadarin da ke tattare da raba kasar ko
sun nuna miki shine nake
ga zubar da jini waye da sauransu
duka to kuma
to dan haka kana ganin adalci ne kace akasarin suna goyen bayan araba din
to ina tabbatar maka ai wanda na tuntuba ne magana da su ne na ga maka a cikin kashi 100 wallahi tallahi 70 daga cikin su suna da ra'ayin wannan kanu din nan kuma ina tabbatar ma masu sauraron mu su ibo din da suke nan kasan America ko ma ina suke a duniya ba wanda zai dau dan sa ya tura ya ce je ya wani yakin Biafra ba za su yi ba
da
yake nan wato ya kamata da a ce Allah ji kan ne ta masu le Allah gafarta mushi irin magana da su professor Ango Abdullahi suke yi ai shine magana suna son araba to shikenan araba din menene ai yadda kwallon mangoro arabu da kuda shine
Mallam Garba kana ganin idan mutum ko cikin jahilci ko cikin rashin sani ko cikin ganganci yace ai wani abu mai hadari a matsayinka na mai hankali sai ka ce to ai din dan ranka ya baci koda ko ka san abun zai jawo
mace mace don a zauna lafiya mutanen nan fa ba mu muka ce araba ba ba wani bahaushe dan arewa da yace araba ko kuma Hausa Fulani ko duk wani kabilan da ke arewa dan arewa yace araba babu
Najeriya kasa ne ya uwa daya uwa daya uba daya kasa ne
to za a ji ci gaban ra'ayoyin ƴan Najeriya din a shirye-shiryen mu na gaba har yanzu dai muna nan Amurka inda ganin yadda kungiyar ISIS ke amfani da kafafen sada zumunci tana cusa wa mutane musamman ma matasa miyagun ra'ayoyinsu wata kungiyar ƙasa da ƙasa tare da taimakon ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kudura aniyar sa ido kan wannan salon na ISIS da zummar dakile shi abokin aikin mu Abdulaziz Alitoro wato Adalitoro ya halarci wannan taron
Alhamis sannan aka gudanar da wani taro na ƙasashen duniya akan yadda za a tinkare matsalar da kungiyar Daesh ko ISIS da sauran kungiyoyin ta'addanci suke haifarwa a sassan duniya daban-daban wannan taron da aka gudanar a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya samu harasa ƙasashe masu yawa cikin su har da wasu ƙasashen Afrika uku Niger, Kamaru da Chadi kwararru da dama da ƙasashen duniya sun gabatar da jawabai ko shawarwari akan yadda za a tinkare barazanar ta'addanci a duniya Wakilin shugaban Amurka na musamman akan yaki da kungiyar Daesh ko ISIS Brett McCork ya ce kasashen kawancen yakar ƴan ta'adda za su taimaka wajen sake gina wuraren da aka kwato daga hannun ƴan ta'addar.
Gidan taimakawa da yakin ISIS ta amince da ba da kuɗin sake gina birnin Raqqa da wuraren da aka kwato daga hannun ISIS lamarin da zai sa a samu ɗaruruwan miliyoyin dala da za a yi wasu ayyukan jinƙai da su a ƙasar. A ƙasar Iraki kuma muna ƙoƙarin ƙirƙiro da yadda za a sake gina biranen da ISIS ta mamaye da can ta yadda ya fi dacewa da ƙasar. Gamawa da ISIS gaba ɗaya na buƙatar haɗin kan ƙasashen duniya kuma wannan shine abin da muka zo yi. Yau.
Pleased to welcome today three of our newest coalition
members. Yau muna kuma murnar yiwa ƙasashe da suka haɗa kai da mu a wannan yaƙin. Wato yaki da ISIS waɗannan ƙasashen kwada suka haɗa kai da mu su ne Chadi, Niger da Djibouti.
More than 5000 years of civilization.
Gaban ma'aikatar ofishin Prime Minister ƙasar Dr. Nawar Al-Hassan ya ce nasarar da sojojin Iraki suka samu kwanan nan wajen kwato Mosul ta nuna cewa ƙasar na iya fuskantar kalubalen ta'addanci.
The clear vision of the Prime Minister Haider Al-Abadi
Shekaru uku da suka wuce duniya na tunanin ƙasar Iraki ta ruguje gaba ɗaya kenan kuma har abada ba za ta sake farfaduwa ba amma muka ce a ƙasar da ta yi fiye da shekaru 5000 a doron duniya ba za ta ruguje haka ba kawai ISIS ta kwace garuruwa da dama amma yau an kwato su saboda haka
we should celebrate together
kamata yayi mu yi bikin nasarar mu
kuma yadda kuke gani cikin kwararren da suka zo muna da mutane suka zo daga Niger daga Kamaru da kuma wasu kasashe daga Afrika inda su ma sun halarci wannan taron inda aka tattauna tare da su yadda kasar Amurka yadda duniya za ta iya taimaka musu wajen shayo kan yaki da ISIS yadda za a shayo kan ya za a maganin Boko Haram a duk fadin duniya kuma kasashen Afrika da dama ni ne naku Abdulaziz Adli Toro nake kawo muku wannan rahoto daga nan ma'aikatar harkokin wajen Amurka dake babban birnin Washington DC
To a gaida Abdul Aziz da wannan muhimmin rahoto. To har yanzu dai muna nan Amurka inda Mahmud Lalo zai gabatar mana da shiri na gaba daga nan birnin Washington DC.
Gidauniyar Bill and Melinda Gates da ke nan Amurka ta yi alƙawarin ba da ƙarin tallafi a fannin kula da tsarin iyali ko kuma family planning. Shin wannan ƙari da aka samu daga gidauniyar na da nasaba da sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na janye kudaden tallafi da Amurka ke bayarwa a fannin kula da tsarin iyali? Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. To a wani taron koli da aka yi akan tsarin iyali na family planning a birnin London a farkon makon nan, wanda masu ruwa da tsaki daga sassan duniya suka halatta, gidauniyar Bill and Melinda Gates ta sanar da ba da tallafin kuɗi dala miliyan 375. Wannan kuma shine adadi mafi yawa da aka samu a wannan taro da nufin ƙara inganta fannin lafiyar mata, musamman abin da ya shafi samar da magungunan tsarin iyali ga matan. Melinda ce da kanta ta sanar da ƙarin tallafin da gidauniyar tasu ta bayar.
Wannan kuɗi dala miliyan 375 da gidauniyar ta bayar a yau sam ba martani bane ga shugaba Trump, domin babu wanda ya isa ya maye gurbin kuɗaɗen da Amurka ke bayarwa a fannin tsarin iyali.
Amurka ita ce ƙasar da tafi ba da kaso mafi tsoka a shirin tsarin iyali a duk faɗin duniya, inda a wannan shekara kadai ta ba da dala miliyan 600. Sai dai a watan Afrilu, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa Amurka za ta janye shirin ba da tallafin da take baiwa hukumar da ke kula da yawan jama'a wadda ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ya zarge ta da tirsasa aikace-aikacen tsarin iyali a kan jama'a, ciki har da tilastawa mata zubar da juna biyu, zargin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta musanta tuntuni. To kowane irin tasiri janye kuɗaɗen tallafi a fannin tsarin iyali zai yi ga ƙasashen da suke amfana idan har gwamnatin ta Trump ta aiwatar da shirin janyewar? Professor Isaac Adewole shine ministan ma'aikatar lafiya a Najeriya, ɗaya daga cikin ƙasashen da suke amfana da irin wannan tallafi.
Every country in the developing world will be worried because it's really
ƙasashe masu tasowa za su damu saboda za a ga gibi a kuɗaɗen da ake samarwa. Mun san cewa shirin tsara iyali na ɗaya daga cikin matakan da ke taimakawa wajen yakar talauci a duniya, wanda kuma ke rage mace-macen mata da ƙananan yara a lokacin haihuwa, sannan ya taimaka wajen samun yalwa.
Najeriya dai ta ɗauki hanyar zama ƙasa ta uku a duniya da tafi yawan jama'a, inda aka ƙididdiga cewa yawan al'ummarta zai haura sama da miliyan 400 nan da shekarar 2050. Hakan ya sa ministar kasafin kuɗi a Najeriya, Hajiya Zainab A. Ahmed, ta ce ana buƙatar ɗaukar matakan gaggawa.
Tattalin arzikin ƙasarmu ba zai bunƙasa cikin hanzarin da zai iya tallafawa yawan al'ummar ƙasar ba, saboda haka babban ƙalubale ne da ke buƙatar a maida hankali a kansa.
Najeriya dai ta ware dala miliyan 3 ne a wannan shekara domin fannin tsarin iyali, amma kuma ministar ta ce ana buƙatar ƙarin kuɗaɗe, inda ta ce aikiwa da saƙo ga matasa a wannan fanni na da muhimmanci a wannan tafiya.
My friend and I, we just wanted to find out about family planning.
Shirin MTV Africa mai taken Sugar, wanda yake mai da hankali wajen aikiwa da sakonni kan lafiyar jima'i da magungunan tsarin iyali da cutar HIV mai karya garkuwar jiki, na kaiwa ga akalla masu kallon da aka yi ƙididdiga sun kai miliyan 720. Kuma a halin da ake ciki, gwamnatin Amurka ce ke samar da wani kaso na kuɗaɗen da ake gudanar da wannan shiri. Georgia Arnold ita ce shugabar gidan talabijin na gidauniyar MTV Staying Alive.
Yakan yi wa gwamnati da ƙungiyoyi wahala su yi magana a kan jima'i. A nan ne muke takarwarmu. Mukan yi amfani da bazarmu. Za kuma mu iya amfani da dabarunmu mu isar musu da saƙonni ta hanyoyin yaɗa labaran da suke amfani da su.
Dukkanin dai wakilin da suka halarci taron ƙolin na London wanda aka yi a kan yadda za a kyautata hanyoyin tsara iyali, sun nuna ƙwarin gwiwar cewa haɗin kai tsakanin ɓangaren ƙungiyoyi masu zaman kansu da gwamnatoci zai iya taimakawa wajen inganta hanyoyin samar da dabarun tsarin iyali na family planning.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Sakon farko ta fito ne daga Safiyanu Gumel Zangon Daura, inda ya ce ya kamata shugaba Donald Trump na Amurka ya hada kai da kasashe 19 masu yaki da sauyin yanayi da fatan Donald Trump zai yi abin da ya dace domin kawo ƙarshen gutsurutsoma akan batun sauyin yanayi. Sai ta gaba wata gita hadin guwa ce daga Salihu Isa Fana, Hamza Galadima Binnin Kebi da Isa Kopsi inda suka ce suna da lalle marhaban da tallafin kudi daga gwamnatin kasar Jamus ta baiwa kungiyar agajin gaggawa ta kasa da kasa dake Niger domin rabawa yan gudun hijira dake jihar Difa a jamhuriyar ta Niger. Da fatan Allah ya sa wannan tallafi ya kai hannun waɗanda aka bada kudin domin su. Suma Adamu Aliyu Nulge da Atom mai garan keke a kasuwar Dambuwa cewa suka yi Allah ya sa tallafin da gwamnatin kasar Jamus ta bada domin taimaka yan gudun hijira na jihar Difa da rikicin Boko Haram ya raba da gidajensu ya kai hannun waɗanda aka bada kuɗin sabili da su, domin a cewansa an daɗe ana ware maƙudan kuɗaɗe da su na yan gudun hijira amma wasu ke yin kashin dankali da su. Assalamu alaikum VOA. A gaskiya belin tsohon gwamnan jihar Jigawa Ibrahim Samin Turaki da wata kotu ta bayar bayan da hukumar EFCC ta cafke shi bisa tuhumarsa da laifin wawushe kudaden talakawan jihar a lokacin mulkinsa yayi daidai, amma ya kamata hukumar EFCC su daina wasa da hankalin wannan bawan Allah su kyale shi hakanan tunda dai an tabbatar cewa bai aikata laifin cin hanci ba. Wasu ne kawai a jihar Jigawan ke neman bata mishi suna da haɗin bakin EFCC. Sako daga Amadu Abacha Macina. Hakika matakin da kungiyar Fulani ta dauka na kai kara kotun duniya sakamakon kisan gillan da aka yi musu a jihar Taraba abin yabawa ne, ganin yadda gwamnatin jihar take jan kafa dangane da bincike akan lamarin. Sako daga Comrade Salim Abubakar Imam Jingir.
Ta gaida Abubakar. Yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumul ya dawo da labarai amma fa a takaice.
To a takaice, jigogin 'yan majalisun Amurka masu bincike kan katsar London din da Rasha ta yi a zaben shugaban kasa na shekara ta 2016 na buƙatar ɗan shugaba Donald Trump na farko ya gurfana gabansu domin ba da bahasi kan Ghana wadda ya yi a watan Yuni da wata lauyar Rasha da ake yi tunanin tana da bayanai da za su iya ɓata mutuncin abokiyar takarar mahaifinsa Hillary Clinton. A jiya Alhamis ne shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Nancy Pelosi ta rubuta a shafin Twitter cewa bayanin da aka bada cewa kwamitin kamfen ɗin shugaba Trump ya yi ƙoƙarin haɗa kai da Rasha wani abin takaici ne. A jiya Alhamis ne sakataren harkokin ma'aikatar wajen Amurka Rex Tillerson ya bar ƙasar Qatar ba tare da cimma burinsa na amfani da hanyoyin diplomasiya wajen kawo ƙarshen takun saƙar da ke tsakanin ƙasar da wasu ƙasashe Larabawa hudu. Tillerson da ya ƙi amsa tambayoyi bayan kammala ganawar tasa ta ƙarshe da sarkin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, sai dai kafin ya bar ƙasar ya komo Washington dan uwan sarkin Sheikh Mohammed bin Hamad ya faɗa Tillerson cewa da fatan za mu sake ganinka a wani yanayi da yafi wannan. Shugaban Amurka Donald Trump shine babban bako a bikin cika shekaru 100 da Amurka ta shiga yakin duniya, inda sojojin Faransa suka gudanar da shagulgulan da suka hada da kaɗe-kaɗe da raye-raye da wasanni da jirage masu shawagi.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci su Maryam Bugaje da Safina Sudangi da shirin yau da gobe. Yanzu a madadin Sarfilu Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lethas Creation wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma da daddare, inda za mu gabatar muku da wasu sabbin shirye-shiryen.